Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Sulaimu Muni Barma ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau, Alhamis 4 ga watan Mayu 2023. Da fatan an wuni lafiya. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi, ga Maryam da kanin labarai.
A kasar Sudan, an samu rahoton kazaman fada a babban birnin Khartoum da kiwaye da safiyar yau Alhamis. Duk da yarjejeniyar tsakaita wuta ta mako guda da bangarorin da ke fadan suka cimma. Jami'an Ukraine sun ce makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki na Russia sun kai hari a Kyiv da Odessa da safiyar yau Alhamis. Sojojin Isra'ila sun kashe Falastinawa uku da ake nema ruwa a Jallu dangane da wani mummunan hari da aka kai kan 'yan Isra'ila, a cewar rundunar sojan Isra'ila a yau Alhamis.
Kanan labaran kenan. A jamhuriyar Kamaru, kungiyoyin kare haƙƙin mata sun kaddamar da yekuwa a kafafen sada zumunta domin an karar da hukumomi halin cin zarafin da mata ke ciki a ƙasar, inda aka kiyasta akalla mata 16 da suka rasu a ƙasa da watanni 2 sanadiyar wannan matsala. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Sai kuma Ghana, inda rahoton RSF ke cewa ƙasar ta samu koma baya akan maganar mutunta 'yancin aikin jarida. Sannan za a ji cewa masu fafutukar tabbatar da adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa sun kuduri aniyar toshe barauniyar hanyar da ake amfani da ita wajen fitar da zinare daga Niger zuwa waje. Kamar kowace ranar Alhamis, Hawa Umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki. Za kuma aje kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke aiko mana. Kafin nan, ga Maryam Dauda da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A kasar Sudan, an samu rahoton kazaman fada a babban birnin Khartoum da kewaye da safiyar yau Alhamis. Duk da yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da bangarorin da ke fada suka cimma. Ga dukkan alama dai, sojojin Sudan da dakarun RSF kowannensu na kokarin fatattakar ɗayan bangaren daga tsakiyar birnin Khartoum da kuma kama ikon wuraren da ke kusa da fadar shugaban ƙasa da shalkwatar sojan ƙasar. Sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Laraba ya yi kira da a kawo ƙarshen faɗan da ake yi a Sudan, kuma ƙasashen duniya su tallafawa al'ummar Sudan waɗanda ya ce suna fuskantar mummunan yanayin jinƙai. Ya zama wajibi a bada damar kai agaji Sudan, kuma ba tare da ɓata lokaci ba, a bada damar raba shi ga mutanen da suka fi buƙata, a cewar Guterres a yayin wani taron manema labarai a birnin Nairobi na Kenya. Ya ƙara da cewa dole ne a kare farar hula da ababen more rayuwa na jama'a, kuma ya zama wajibi a kare tare da mutunta ma'aikatan jinƙai da dukiyoyinsu. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanni. Bayanai na nuni cewa cin zarafin mata yana ƙara yawaita a ƙasar Kamaru, inda aka kiyasta akalla mata 16 da suka rasa rayukansu a sanadiyar cin zarafinsu cikin kwanaki 54 a ƙasar. Wannan yasa cikin fargaba matan suka shiga yayata lamarin a kafafen sada zumunta da gidajen talabijin na ƙasa, daga bisani suka kai kokensu ga shugaban ƙasar Paul Biya. Wakiliyarmu a birnin Yaounde Maimunatu Sadu ta yi nazarin wannan lamari, ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
Hukumomi da masu faɗa aje da suke da horonin kare haƙƙoƙin mata kuma suna da doka da oda a hannunsu, har yanzu ba su ce uffan ba dangane da cin zarafi da kisa da ake aiwatarwa akan mata cikin 'yan watannin nan a ƙasar Kamaru. Mun tuntuɓi Perry Eva Rose, ɗaya daga cikin waɗanda suke fuskantar cin zarafi ga mazajensu.
Il avait l'habitude de me bastonner. Et c'est vrai que je cachais dès le début et je me disais que
ya saba dukana amma bana cewa uffa ne, ina koyi wannan lamarin ga iyaye na, tsammani na zai canza nan zuwa gaba. Ina tunawa wata rana ya doke ni har ne kokari na kubuta daga hannunsa na tsire, amma shi yayi nasarar kama ni kan wata hawar dutse. Ya ci gaba da dukana har ya lura cewa bana motsi, tsammani shi na mutu sai ya jefar da ni daga saman dutsen zuwa ƙasa. Farkon mutane da suke wucewa ne suka hango ni da safe suka dauke ni zuwa asibiti.
J'ai roulé jusqu'au fond de la colline et les premiers passants m'ont amené à l'hôpital.
Wannan matar da kuka saurara sun kwashi shekaru 11 tare da abokin zamanta sun haifi ƴaƴa uku tare daga ƙarshe dai. Surabu kuma ya kwace ƴaƴan nashi. Mrs. Chantal Kambi Ewanje, shugabar kungiyar jin ƙai mata, ta danganta lamarin da rashi.
À cause de la crise, après le Covid, beaucoup de ménages sont en difficulté.
Gidaje da dama suna fuskantar tsaka mai wuya. Wannan matsanancin yanayi na iya haifar da tashi-tashin hankula tsakanin miji da mata. Gara mu yi magana a kai, ba za mu iya jira ba sai an ba da sammaci sau biyu zuwa huɗu ga miji mai cin zarafin matarsa kafin a ɗau mataki. Wannan an tsawaita lamarin. Dalilin rashin ɗaukan matakin gaggawa ne ya sa ƙungiyoyin mata suka kai kokensu ga shugaban ƙasar Cameroon, Bolivia, cikin wata wasiƙa. Sakamakon haka, shugaban ya yi Allah gode dangane da kisan da ya yawaita a ƙasarsa. Aisha Fahorze, ma'aikaciya a ƙungiya da ke kare haƙƙin mata na Mondavini, ta yi bayani kamar haka. Wataƙila a yau mata suna fuskantar tashin hankali, watakila kisan da ke faruwa cikin jama'a ya danganci yanayin rayuwarsu a cikin gida. Mata da dama suna fuskantar matsanancin yanayi game da zamantakewarsu ga mazajensu.
Aujourd'hui les femmes sont de plus en plus violentées, peut-être le meurtre qui se passe aujourd'hui dans l'espace public.
Cikin bincike da muka yi na yau da kullum, mata da dama suna cikin hali na ha'ula'i, kuma abin takaici ne ƙungiyoyin farar hula suka buƙaci hukumomi da su ɗau ƙwararar matakai kan wannan lamarin da ya ingiza mu da mu nemi sanin ko mecece makomar waɗannan matar, ko mecece dokar da take kare matar.
Finalement la position, c'est quoi la loi qui protège les femmes au Cameroun et quels sont les mécanismes de protection même de ces femmes?
A ƙasar Cameroon dai mata sun shiga halin ha'ula'i, wasu su sun mutu sakamakon duka har lahira, wasu kuma yankan rago a kai musu, wasu an farka cikin su ne, inda cikin kwanaki 54 mata 16 sun rasa rayukansu, inda abin mamaki har yanzu ministan harkokin mata da iyali Marie-Thérèse Abina Onduwa bata ce uffan ba. Maimatu Sado, sashin Hausa na muryar Amurka daga Douala a ƙasar Cameroon.
A gaida Maimunatu Sado. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya.
A yau Alhamis, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙudiri aniyar tara sauran dala miliyan 29 da ake buƙata don fara kwaso gangar mai miliyan 1.1 daga wani jirgin ruwa da ya lalace da aka jawo shi zuwa gabar tekun Yemen da yaƙi ya daidaita, don kuma kaucewa bala'in muhalli. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun kwashe shekaru suna gargaɗin cewa tekun Bahar Maliya da kuma gabar tekun Yemen na tattare da haɗari sosai, saboda jirgin dakon man sefa na iya tsiyayar da mai da ya lanka har sau hudu fiye da bala'in tsiyayar mai Exxon Valdez da aka gani a jihar Alaska a shekarar 1989. Wani shiri na Majalisar Ɗinkin Duniya na kwashe man na buƙatar dala miliyan 129, wanda ya haɗa da sayan babban jirgin dakon mai da farashinsa ya tashi sakamakon yaƙin Ukraine. An dai tara kusan dala miliyan 99 daga gwamnatoci da masu ba da tallafi da ma sauran jama'a. A wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya da Birtaniya da Netherlands suka shirya a yau Alhamis, ana sa ran tara sauran dala miliyan 29 da ake buƙata, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya.
A A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A shekara ta biyu a jere, kasar Ghana ta sake faduwa a kididdigar 'yancin 'yan jarida ta shekara-shekara da kungiyar Reporters Without Borders RSF ta fitar a ranar Laraba, wacce ta daidai da ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya. Wakilin muryar Amurka a Accra, Idris Abdullah Bako, na dauke da ci gaban rahoton.
Wannan shine mafi munin matsayin Ghana cikin shekaru 18 tun bayan da ta taba kai matsayi na 66 a shekarar 2005. Ghana ta fado daga matsayi na 60 a bara zuwa na 62 a wannan shekara ta 2023. Sai dai a tsakanin kasashen Afirka, Ghana ta zo matsayi na 9, inda ta dara daga matsayi na 10 a rahoton shekarar 2022. Kasar Namibia ce ta farko a Afirka. Kasar Najeriya ta haura matsayi 6 fiye da na bara, daga matsayi na 129 zuwa 123, kamar ta fado mataki 20 zuwa matsayi na 138 daga kasashe 180 a duniya. A cewar kididdigar, 'yan jarida na fuskantar matukar wahala wajen gudanar da aikinsu a kusan kashi 40 cikin 100 na kasashen Afirka, idan aka kwatanta da kashi 33 cikin 100 na bara. Wasu 'yan jarida a Ghana sun bayyana wa muryar Amurka ra'ayinsu game da hakan. Shin ana kaiwa 'yancin 'yan jarida hari a nan Ghana kuwa?
Sunana Abdullahi Shamun Bako, dan jarida ne da nake aiki daga Marhaba FM a nan Accra, Ghana, kana kuma Radio France International, ne wakilin su a nan kasar Ghana. A nan kasar Ghana abin da ke damunmu shine sotari idan dan jarida fitar da bayanai wanda yake sahihi ko kuwa labari ne na gaskiya, kuma bangaren hukuma ko gwamnati basu ji dadin haka ba, sai ka gana kai wa dan jaridan hari da kuma cin zarafin sa. To muna ganin wannan abu ya kamata a daina, saboda gaskiya gudunmuwar da dan jarida ke barwa mu ne muke ilmantarwa da kuma fadakarwa, kana kuma muna bankado da wasu abubuwa wanda yake badakala da muke kira don a gyara zaman.
Assalamu alaikum, sunana Maryam Muhammad Bawa ne, a jarida ce da ke aiki a nan gidan rediyon Marhaba. Mu mata ma abun namu ma ya dan fi tsauri, an sa mana tsoro ne har ya kai matakin da ba mu iya buga kirji mu shiga wasu wuraren ma mu je mu ce za mu daura hoto game da wasu abubuwa da ke faruwa saboda tsoron rayuwarmu. To kaga ire-iren wannan kwata-kwata abin da ya kamata ne a ce a koda yaushe ana duba akai, kuma a koda yaushe idan aka zauna taro ne na manema labarai, taro ne na 'yan jarida, wani dan siyasa ne zai zo ya wani batu, to zai nuna kamar shi zai tsaya ne ya kare haƙƙin 'yan jarida, amma daga ƙarshe ba abin da ke faruwa, ba abin da muke gani.
Sunana Abdul Wahab Jawando daga Gaskiya TV. Bazan iya cewa bamu da 'yanci samsam ba, muna da dan 'yancin mu, amma akwai matsala, har wa yau akwai tsoro da wasu 'yan jaridan ke da shi, domin sun ga 'yan wayen su har wa yau ababen da ya gudana da su ko ya cika da su har wa yau ana nan ana bincike su. To abu ne da ya kamata a sake duba, kuma ka duba bayanai da ya kamata za a iya samu kai da kai, domin wannan doka na Right to Information Bill har wa yau ina nan a dokan mu, amma da kyar wani sa'in zaka samu wasu bayanai da kake so.
Fitaccen dan jarida mai binciken kwakwafo a Ghana, Manasi Azuri, ya baiwa gwamnati shawara.
So my appeal to the President of the Republic, the Minister of Information and the Government of Ghana, stop living in denial, the dangers are real.
Ya kira na ga shugaban kasa, ministan yada labarai da gwamnatin Ghana, ku daina karyatawa, hatsarin gaske ne. Yace a shekarar 2017 na bada rahoton barazanar kisa a kaina da yawa ga headquarter 'yan sanda, kuma babu abin da aka yi a kai. Tilas ya sa na bar kasar a lokuta biyu domin in tserar da raina, kuma na san wasu 'yan jarida da suka shiga masifa a cikin waɗannan lokutan. Ba almara ba ce, hatsarin gaske ne. Kira na ga shugaban ƙasa shine ya tashi tsaye kuma ya saurara. Ghana ta taba kai matsayi na 22 a duniya shekarar 2015. A shekarar 2018 ƙasar ta kasance ta ɗaya a Afirka kuma ta 23 a duniya. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako. Wani binciken da kungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukar tabbatar da adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa, wato ICIE ko kuma ICI ta gudanar, ya gano rashin haske a game da yadda ake tafiyar da lamuran arzikin zinarin da ake haƙawa ta bayan fage a Niger. Binciken ya ce a shekarar 2021 kilogram 500 na zinare kaɗai ne aka sanar an fitar da su waje daga ƙasar, alhali ton sama da 10 ne aka haƙo a wannan shekara. Lamarin da ke fayyace yadda masu kasuwancin zinare ke kewaye wa hanyoyin biyan haraji. Saboda haka gamayyar kungiyoyi ta Rotab, mamba a ICI, ta lashi takobin tunkarar wannan matsala, kamar yadda Aisami Chiroma Muhammadu ya bayyana a hirarsa da sashen Hausa.
Babu haske cikin harkokin haƙo arzikin zinariya a Niger, tunda ai kaga abin da aka ce an haƙo kilogram 500, abin da aka diba wanda aka kai da sunan Niger aka fita da shi kilogram 2000 kiloluwa. Kamar mutane ne da wasu kamfanunnuka da wasu kungiyoyi na 'yan kasuwa wanda suke hudda wannan zinariya, su ne ke cin amfanin wannan zinariya ba kasar Niger ba, tunda hita daga zinariya a kasar Niger akwai ƙa'idodi wadda doka ta ƙayyada, kuma an huta da zinariya a dawo da kuɗaɗen. Doka ta Niger da doka ta cikin gungun ƙasashe na IMOA masu amfani da kuɗi wannan na SEFA ta tilasa ma duk ɗan kasuwa, duk kamfani wanda zai ɗauka wani abin sheje kasuwanci waje, in ya sai da abin ya dawo da kuɗin cikin ƙasa tukun, sannan ya je ya yi wani amfani da su. To, dubunnan kilogram wanda aka hudda, kuɗaɗen ba su dawowa Niger. Kenan zinariyar ta huta, kuɗin ba su dawo ba.
Kamfanonin nan na cikin gida ne ko na ƙasashen waje ne waɗanda ke fitar da zinariyar ta Niger zuwa ƙasashen waje?
Akwai 'yan cikin gida, akwai 'yan ƙasashen waje. Mai aka huta ƙasashen waje, wannan na ƙasashen waje su ne ke ɗauka nauyin wannan abubuwa. Amma nan ma cikin gida akwai wasu tsirarun 'yan Niger da wasu 'yan kamfanonuka wanda suke wannan aiki. Amma su nan ne Niger akasari suke yin shi. Su ne ke zuwa su ga masu haƙowa, in aka tattaro sai su zo su sa hannun wannan ƙasashe na waje. Kuma su dukansu masu huddawa, abin bai gyara su, amma ba su sani ba ne. Tunda kamar riski ne suke ɗauka. In ka diba kwanakin baya, ai an tare wasu masu haƙo zinariya a ƙasa Agadez ko? Aka tare su aka amshi kilogram da yawa na zinariya gare su. Yayin wannan zinariya su ma ba su gaya ma gwamnati sun kawo ta ba. Tunda in ka yi in ka ce ka haƙo zinariya, in ka gaya ma gwamnati ka ce na sami kilo guda, akwai wani haƙi wanda za ka ba ƙasa. Amma in ba ka gayyi ba ka ɓoye ka taho da kilo guda, ko ka sami kilo guda ka ce a gram 100 ne ka samu. Kenan in ka taho in 'yan kwashi suka tare ka suka kwace, shi gwamnati bai ma san da ita ba, tunda ba ka gaya ma gwamnati ba. Sai ka gaya ma gwamnati ne zai ɗaukan matakai na tsare ka a san abin da kake ta yi tare da shi. Mutane ba su gayi suna wani 'yanci saboda kar su ba ƙasa haƙinta. Tunda akwai wasu.
Ita kauce wa biyan kuɗaɗen haraji.
Warai fam, magana ce ta kauce wa biyan kuɗaɗen haraji. Tunda in ka haƙo zinariyar nan, akwai wani haraji wanda ya kamata ka ba ƙasa. Akwai wani haraji wanda ɗan kasuwa wanda ya kamata ka ba mutanen wanda kake aikin nan. Inda ake haƙo zinariya, saboda aikin haƙo zinariya akwai sinadarai wanda ake aiki da su wanda suna illa ga lahiyar mutum, ga lahiyar dabbobi, suna gurɓata muhalli. Don ku akwai wani ɗan kaso wanda ake bada, don ku gudun bada wannan kasocin shi ne ke sa mutane ba su bada labarin adadin zinariyar da suke huta da shi. A hukumance gaba ɗaya hukumar ta Niger ba a bata labari ba ga abin da aka gaya mata. Amma akwai mutane wanda suna nan ciki wanda su ne ke bayan duka wannan abin da ake, kuma su ne suke samun kuɗaɗe, kuma su ne wanda suke samun alheri a cikin wannan. Amma za mu ja hankali su bari su dawo su bi dokoki na ƙasa. In sun dawo sun bi doka, to fa lillahi alhamdu, shi kenan mu abin da muke so kenan. In ba su dawo ba suka bi doka, za mu bi hanyoyi mu gani yadda za mu sa su dole su bi doka. Muna iya in ma suka kiya hakutu muna iya kai su.
Aisami Chiroma Muhammadu kenan a hirar shi da sashen Hausa. Masu sauraro, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com, ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata, likita ta koro jawabi akan mahimmancin bacci da kuma ƙalubalen da ɗan adam ka iya fuskanta idan baya samun bacci yadda ya kamata, wato aƙalla tsawon awanni 7 a rana, kamar yadda ta yi bayani, inda ta ce rashin samun isasshen bacci zai iya jawo ko kuma kawo sanadin ciwon ƙiba da kuma daji da ma wasu cututtuka daban-daban. Amma kuma lokacin da aka ɗiban wa shirin, sai halinsa ala tilas muka dasa aya. To, a cikin cikin shirin namu na yau za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da kananan yara a jihar Kano kan wannan maudu'i wato muhimmancin bacci inda za ta yi mana bayani kan lokutan da ya kamata a yi bacci. To likita, a likitance lallai da daddare ake so mutum ya yi bacci?
A gaskiya da so samu ne to an fi so mutum ya yi bacci da daddare. Shi wannan dare shine lokacin bacci amma akwai waɗanda za ki ga yanayin aikin su ya canja musu lokacin baccin su kamar likitoci, nurses da shauran waɗanda suka fi aiki suke da irin kamar a ce shift din nan na dare da kuma na rana. To irin waɗannan kaga su za su iya baccin su da rana babu damuwa. Akwai kuma waɗanda dama su yanayin jikin su za su iya yin bacci da daddare kamar na wani lokaci sannan kuma su ci kashe shauran da rana haka yanayin jikin su ke haka su haka yanayin jikin su suke. Akwai kuma waɗanda a saitawa suka yi suka zama haka saboda suna so za su ringa amfani da lokacin dare su yi waɗansu abubuwan kamar ɗaliban makaranta haka masu karatu za su iya canja wato yanayin baccin su pattern din baccin su sai su mayar da shi zan yi bacci awa kaza da rana zan yi bacci awa kaza da daddare in ka hada wa'annan awannin ya baka awannin da wato zaki ga sun dace sun yi daidai kenan da yin awannin kamar 7 din haka ko 6 amma ba lalle ne a ce mutum sai yayi bacci da daddare ba amma in hakan aka samu zai fi an fi son baccin nan ya kasance da daddare.
To dakta, akwai waɗanda zaki ga kwata-kwata ma ba sa iya bacci da daddare, shin hakan yana da matsala ko kuma wata illa?
Gaskiya ya bincike ya nuna cewar akwai matsala rashin bacci da daddare. Lokacin da aka fi buƙatar mutum ya yi bacci lokacin dare ne. So amma idan mutum ba zai iya bacci da daddare ba, akwai dabaru da ake dubawa, akwai ayyuka da yake yi da daddare waɗanda suke hana jikinsa ya yi relax ya kwanta ya yi bacci, akwai abu da yake sha kamar waɗanda suke shan kofi yana hana su bacci. To ai sai ka rage sha, in zaka iya ma sai ka rage shan irin kadan ka ringa ragewa har sai ya kai zuwa wani level sai ka bar shi haka, wato zai dai barka dai kai baccinka. Ko kuma in ya zama lalle sai an sha kofi din sai a sha wanda baya hana bacci tunda akwai su. To akwai dabaru dai da ake yi waɗanda za su taimaka wa mutum ya samu bacci da daddare, suna da yawa.
To akwai kuma wasu da ba sa iya bacci sai sun sha maganin sa bacci, shin me zaki ce game da wannan?
A gaskiya dogaro da magani saboda a samu bacci kwata-kwata ba dabara bacci. Zaki ga ko likitoci ma a asibiti in mutum ya je ya ce baya iya bacci sai an yi maka tambayoyi an tabbatar cewar kana buƙatar maganin, kuma wannan magani da za a baka ya taimaka maka ka yi bacci za ki ga dan na wani lokaci kadan ne. Dama na farko ma ba a samun su sosai ba a haka nan kawai ake samun su a bagas ba kaman Panadol sai fa ka an rubuta sai likita ya rubuta ya sa hannu sannan kuma akwai iyakacin kwanakin da mutum zai yi yana sha. Idan mutum bai yi kokari ya yi dabarun da zai yi ya ringa samun bacci ba har magungunan nan suka kare to yana ruwa. Kuma abinda ake so shine idan har ya zama na cewar mutum ya ga cewar lallai sai ya fasha magani zai yi bacci ya je gurin likitan kwakwalwa wato psychiatrist a yi mishi bincike a gani akwai wata matsala ne tunda su ita wannan kwakwalwa jijiyoyi ne masu aika sakonni a ciki ko ba haka ba. Kuma dan karamin tuntube da za a samu zai iya canja gabaki daya wato yanayin yanda sako yake aikuwa a cikin kwakwalwa zuwa jikin mutum. To idan aka je aka saka na'urar aka saka mutum a cikin na'urar aka sa kanshi a cikin na'urar duk za ta karanta komai sai shi likitan ya ga cewa to ga abin da ya kamata mutum ya yi ga abin da ya dace ya yi. Akwai dabarun da za a yi mishi ma waɗanda za su taimaka mishi ba sai ya sha magani ba ya samu baccin sa ya dawo daidai.
To daga ƙarshe wata shawara zaki ba wa masu sauraron mu dangane da abin da ya shafi yin bacci musamman yadda ya kamata?
To gaskiya dai ita kwakwalwa kamar yanda na yi bayani tana buƙatar hutu saboda ko a lokacin da kake bacci ma tana aiki, kawai dai aikin ba zai kai idan kamar a tashe a farke kake ba. To a wannan lokacin da take aiki shine nata hutun, akwai wato duk wa'ensu gaba-gaba na jikin mutum wa'inda su ma suna aiki in kana bacci, amma raguwa yake yi aikin saboda wannan lokaci ne na hutunsu su ma, saboda idan ka tashi za su ci gaba da aiki ne fiye da in kana bacci. Zuciya, huhu, kayan ciki da duk shauransu, jini ma, jijiyoyi da suke aika jini shi ma aiki yake, amma in kana bacci yana dan raguwa ne saboda ya huta, shi isa ake son baccin. To idan mutum baya bacci yanda ya kamata, zai kai wani kuma can wata rata wadda zaka ga cewa an samu matsala, kila ma sai an kwantar da mutum. To ya kamata a ce ana samun bacci yanda ya kamata. Daga ƙarshe kuma zan yi wata tambaya, bara mu ji ko an sani, akwai wani gaba a jikin mutum wanda duk baccinka shi baya bacci, wa ya san wannan ansa?
To masha Allahu, likita ta yi tambaya, zan kuma ba da amsa, kuma da fatan kuma masu sauraro za ku aiko mana da naku amsoshin. To wannan dai sashe ko kuma gaba ta jiki da duk baccin mutum ita tana nan a farke, ba ta bacci shine kunni. A binciken da na yi, na gano cewa wasu masu bincike a jami'ar Vanderbilt da ke Nashville, babban birnin jihar Tennessee na kasar Amurka, sun gano cewa a lokacin da mutum yake bacci, kunnuwansa ne kadai ke ci gaba da aiki. Sai dai kuma dalilin da yasa ba sa iya tuna wani sauti ko magana da kunnen ya ji, saboda kwakwalwa tana yin watsi da duk wani sako da kunne ya ji a lokacin da mutum yake bacci. To da fatan dai ni na canka daidai, amma sai kun aiko mana da naku za mu ji daga bakin likita shin wane ne ya faɗi daidai. To masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka, kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako. Da fatan kar ku manta ku aiko madadin naku amsar. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato Dr. Adama Ibrahim Jibril, sai kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
To gaida Hawwa Umar, yanzu ga alheri da kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Sama'ila Agnes, kace ina kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da kungiyar tarayyar kasashen Afirka da cewa si amfani da wannan damar tsagaita wuta na kwanaki 7 da bangarorin da ba sa ga maciji da juna a kasar Sudan suka yi don samun sasanta rikicin da ake yi a Sudan. Sai kuma ra'ayin Abubakar Ankuri Rakwaja mai cewa bai kamata a ce gidauniyar Mo Ibrahim ta karama wani shugaba daga shugabannin Afirka a bana ba, duba ga yadda shugabannin suka gaza tabaka wani abin a zo a gani a fannoni daban-daban kan batutuwan da suka shafi rayuwar al'ummarsu. Don kashe 70 na shugabannin Afirka sun gaza samarwa al'ummarsu tsaro da aikin yi da muhalli, abinci da tsaftataccen ruwan sha da dai sauransu, waɗanda ya dace a ce sun wadata a ƙasashen da ke ikirarin bin tafarkin demokuraɗiyya a nahiyarmu ta Afirka. Kamata ya yi gidauniyar Mo Ibrahim ta dakatar da ba da wata kyauta a bana, sai baɗi watakila shugabannin su gyara salon mulkin su ga waɗanda suke mulka a nan gaba. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantawa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
Madalla, a gaida alheri. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a taƙaice.
A ƙasar Sudan an samu rahoton ƙazaman faɗa a babban birnin Khartoum da ke waye da safiyar yau Alhamis, duk da yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da ɓangarorin da ke faɗa suka cimma. Ga dukkan alama sojojin Sudan da dakaran RSF kowannensu na ƙoƙarin fatattakar ɗayan ɓangaren daga tsakiyar birnin Khartoum da kuma kama ikon wuraren da ke kusa da fadar shugaban ƙasa da Marshal Kwatar sojan ƙasar. Jami'an Ukraine sun ce makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙi na Rasha sun kai hari a Kiev da birnin Odessa da safiyar yau Alhamis.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Sule Mumuni Barma ke sallama da ku. Sai ku tare mu da karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 agogon Ghana, lokacin da zamu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan abinda ya tsonewa al'umar Najeriya ido.